Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan kuna cikin koshin lafiya. Aisha Mu'azz ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri namu na safiyar yau Juma'a 29 ga watan Satumba shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su, da farko ga Hafiz da kanin labarai.
Sojojin da ke mulki a Niger sun ce an kashe sojoji da dama a harin da ƴan bindiga suka kai musu. Sakatare janar na kungiyar tsaro ta NATO ya faɗa a ranar Alhamis cewa sojojin Ukraine suna samun galaba a hankali a yayin da ake gwabza kazamin faɗa. Wani harin gunar bakin wake da aka kai da mota yayin sanadin kashe mutane 6 yayin da dakarun Somalia suke nasarar dakile wasu guda 2 a tsakiyar kasar.
To kanin labarin kenan aka saurara. A bangaren rahotanni kuma za a ji cewa cutar mashako ta yi sanadiyar mutuwar sama da mutum 400 a Najeriya. Ko me masana ke cewa game da cutar?
Ya kan shafi wurin makogoro da baki da wurin numfashi kwakwalwa zuciya ya kan iya shafar koda a cuta ce mai hatsarin gaske.
Sannan kuma yayin da wasu al'umman musulmi a fadin duniya ke bikin maulidi a birnin Madina Kaula ya karbi baki daga sassan duniya daban-daban waɗanda ke cewa
duk inda al'umma suka taru to rahama ta ga masauka kuma ci gaba da hadin kai ya ga masauka tattalin arziki ya ga gyaruwa harkokin siyasa da zamantakewa sun ga gyaruwa.
To muna kuma tafi da shirin manuniya na Isa Lawal Ikra wanda a yau yayi duba akan shari'ar gwamnatin jihar Kaduna da kuma komawar majalisa ta Najeriya aiki. Albarkacin wannan rana ta Juma'a kuma za mu kawo muku nasiha daga malamai, amma fa kafin nan za mu fara da shan labarin duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an wayi gari lafiya. Akalla sojojin Niger 12 ne suka mutu bayan wani hari da ɗaruruwan mahara dauke da makamai suka kai akan babura a yankin kudu maso yammacin kasar a ranar Alhamis. Kamar yadda ma'aikatar tsaron kasar da ke yammacin Afirka ta faɗa a cikin wata sanarwa. Sanarwar ta ce sojoji 7 ne suka mutu a fafatawar, yayin da wasu 5 suka mutu a wani haɗari da ya ritsa da su yayin da suke kai ɗauki domin ƙarfafa rundunar da aka kai wa harin. An kai harin ne a garin kan daji da ke da tazarar kilomita 190 daga yamai babban birnin kasar, kusa da yankin kan iyaka da Mali da Burkina Faso da Niger. Ake zama cibiyar tashe-tashen hankula a yankin Sahel a cikin 'yan shekarun baya-bayan nan. Tun da farko a ranar Alhamis, wasu majiyoyi 3 ciki har da wani babban hafsan soji waɗanda suka buƙaci a sake sunansu saboda ba ba su izinin yin magana da manema labarai ba, sun shaida wakilin kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa an kashe sojoji aƙalla 10. Sakatare janar na kungiyar tsaro ta NATO Jens Stoltenberg ya faɗa a ranar Alhamis cewa sojojin Ukraine suna samun galaba a hankali a yayin da ake gwabza kazamin faɗa, kuma a koda yaushe yana kira ga kawayenta da su bada ƙarin taimako, inganta samar da kayan tsaro da kuma hanzar da kai makamai zuwa Ukraine. Stoltenberg ya shaida manema labarai a Kiev cewa ƙara ƙarfafa Ukraine zai kawo ƙarshen mamayar Rasha. Da yake magana tare da shugaba Vladimir Zelensky, Stoltenberg ya ce NATO tana da kwangiloli da ta tsara na dala biliyan 2.5 na manyan harsasai na Ukraine. Stoltenberg ya ce yana daga cikin muradin tsaro na NATO a ga cewa an samarwa Ukraine abin da take bukata domin samun galaba a yakin a Amurka, yayin da gwamnatin tarayya ke shirin yiwuwar rufewa taimakon da kasar ke bayarwa a yunkurin yakin Ukraine na iya yin kasa, a cewar mataimakiyar sakataren yaɗa labaran Pentagon Sabina Singh. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Aƙalla mutane 6 ne suka mutu yayin da wasu fiye da 10 suka jikkata a wani harin bom da aka kai da wata mota a ranar Alhamis a jihar Hishabele da ke tsakiyar Somalia, a cewar jami'ai. Wanda ya aikata wannan aika-aikar ya kai keci wata kasuwar nama mai cike da hada-hada a garin Bulabardi mai tazarar kilomita 220 daga arewacin Mogadishu. Saddam Kabdi Lido, magajin garin, ya ce jami'an tsaro sun buɗe wa ɗan ƙunar bakin waken wuta kafin ya kai ga cimma burinsa, amma ya tayar da bama-bamai a kusa da wani shingen bincike na 'yan sanda. mutane kusan 6 ne suka mutu sannan wasu fiye da 10 suka jikkata ciki har da yara da jami'an tsaro fashewar ta lalata yankin kasuwancin baki daya da wasu gine-ginen gidajen zama inji Lido shingen binciken yana kusa da kasuwar naman
nan ba da jimawa ba Hafiz zai karanto mana sauran labaran amma kafin nan Zamu lufi Najeriya inda tun bayan da aka samu ullar cutar mashako a watan Disambar shekarar 2022 a kasar ake kokarin wato samu hanyoyin dakile yaduwar ta sai dai yanzu abin ya fara zama abin damuwa ga hukumomin lafiya da sauran masu ruwa da tsakiya bangaren lafiya sakamakon yadda cutar ke ci gaba da yaduwa a cikin al'ummar kasar ga Hawwa Umar da ci gaban labarin cikin wannan rahoton
A halin da ake ciki yanzu ana zargin mutum 11,587 sun kamu da cutar ta mashako yayin da aka tabbatar da mutane 7,202 a kananan hukumomi 105 daga jihohi 18 dake fadin kasar sun kamu da cutar inda cutar ta yi sanadiyar mutuwar mutum 453 a Najeriya kashi 73 cikin 100 na waɗanda suka kamu da cutar yara ne daga shekara 1 zuwa shekara 14 jihar Kano na daga cikin jihohin da cutar ta fi kamari sauran jihohin dai sun hada da Yobe Katsina Borno Kaduna Jigawa Bauchi Lagos babban birnin tarayya Abuja Gombe Osun Sokoto Niger Cross River Enugu Imo Nasarawa da kuma jihar Zamfara Daraktan tsare-tsare bincike da kididdiga na hukumar lafiya matakin farko a Abuja Dr. Abdullahi Bula Magarba ya ce hukumar su da sauran masu ruwa da tsakiya a garan lafiya sun dauki dukkan matakan dakile yaduwar cutar inda tuni aka fara ba da rigakafin cutar a wasu jihohi
muna aiki kafada da wannan cibiya da muke kira NCDC da sauran hukumomin lafiya sannan kuma da sauran ma'aikata kungiyoyin agaji kake da WHO da kuma wato kungiyar hidima ta UNICEF a cikin ayyukan da muke yi har da rigakafi yanzu ma duk shirye-shiryen ana can ana yi a jihohi kamar guda 7 sun hada da jihar Bauchi jihar Rayo be jahar Borno Katsina akwai Kano sannan kuma akwai Jigawa da Kaduna saboda haka zuwa Ladi kamar Kano za su ga irin wannan masu sa'idu din sun zo dan a tabbatar da cewa an ba yara wanda yake kashi biyu ne rigakafin to wannan shine matakin da muka dauka kuma su ma sauran ba wai dan mun da 7 din bane saboda su fitar wato tafi kamari shi sa muke son mu dakile ta sannan kuma su kuma sauran ma dai muna yin duk abin da ya kamata musu kamar na fadakarwa da kuma duk matakan da za a iya dauka kuma duk lokacin da wannan allurar ta zo a su din ma za su samu
a nasa bangaren Dr. Lawal Musa Tahir na asibitin Nizamiya a Abuja ya ce cutar ta mashako na farawa ne da mura da zazzabi ya kuma jaddada hatsarin cutar tare da ba da shawara don daukar matakan kariya
mashako wata cuta ce da ke yaduwa cikin al'umma ya kan shafi wurin makogoro da baki da wurin numfashi kwakwalwa zuciya ya kan iya shafar koda cuta ce mai hatsari gaske wanda za ta iya kisa yawanci tana farawa ne da kamar dan mura haka dan zazzabi da ciwon kai sai kuma tari tana da matukar saurin yaduwa duk lokacin da mutum ya ga yana da wani dan mura haka da tari yawanci al'ada mutane ba su dauka cuta ba ne saboda haka yana da kyau mutum ya dauka dabi'ar cewa idan kana da irin wannan dan zazzabi yan mura to ka dan dau matakan kar ka yada shi cikin al'umma saboda baka san abin da zaka iya yadawa ba
hakan dai ya biyo bayan yaki da Najeriya ke yi ne da cututtuka kamar zazzabin cizon sauro zazzabin lassa da kuma kwalara da sauransu Hawwa Umar muryar Amurka daga Abuja Najeriya
Gaida Hawwa Umar da wannan rahoto to kada a sha'afa masu sauraro shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye yanzu ga Hafiz ya dawo daga karshen labaran duniya
An tabbatar da mutuwar mutane uku bayan da wani dan bindiga ya yi harbi a wani aji a haraba asibitin wata jami'a da kuma wani gida da ke kusa a ranar Alhamis a birnin Rotterdam mai tashar jiragen ruwa na kasar Holland wanda ake zargin dalibin jami'ar ne mai shekaru 32 da haihuwa ya kashe wata mata 'yar shekara 39 da ke zauna a unguwarsu tare da yi wa 'yarta 'yar shekaru 14 mummunan rauni. Daga baya yarinyar ta mutu a asibiti a cewar 'yan sandan kasar ta Holland daga danne wanda ake zargi ya kona gidansu kafin ya je cibiyar kiwon lafiya ta jami'ar Erasmus inda ya harbe wani malami mai shekaru 46 a cikin wani aji har lahira. Ya kuma cinna wuta a asibitin bayan harbin da ya yi sanadin kashe mutane. Rundunar 'yan sanda ba ta bayyana sunayen waɗanda aka kashe da wanda ake zargi ba. 'Yan sanda sun umarci ɗalibai, ma'aikata da masu jinya da su tsere daga ginin asibitin. Daga ƙarshe, wata gobara ta tashi a wata masana'antar ƙera batirin mota mallakar ma'aikatar tsaron Iran a karo na biyu cikin ƙasa da mako guda. Kafofin yaɗa labaran ƙasar sun ce babu wanda ya samu rauni a gobarar da ta tashi a ranar Alhamis a wani wuri da ake ajiye sharar robobi. Kafofin yaɗa labaran Iran sun yaɗa hotuna da faifan bidiyo na wani curin hayaƙi a arewacin Tehran, babban birnin ƙasar. Ita dai Iran ta ga jerin gobara da sauran munanan tashe-tashen hankula a cibiyoyin sojinta cikin 'yan shekarun baya-bayan nan. Hukumomin kasar sun dora alhakin wasu abubuwa da suka faru a kan Isra'ila, amma akwai yiwuwar tsauraran takunkuman kare tattalin arziki da kasashen yamma suka kaka ba ma kasar na daga cikin abubuwan da suke ta'azzara ire-iren waɗannan haɗura.
Muhammad Hafiz Baballake nan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai rahotonmu na gaba wanda zai kai mu kasar Senegal, inda a kowace shekara birnin Madina Kaula ake karɓar baki daga sassan duniya domin bikin fiyayyen halitta. Wakilin muryar Amurka Ridwan Abbas ya halarci taron na bana, ya kuma yana ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
A ranar Laraba 27 ga watan Satumba shekara ta 2023 aka yi bikin Maulidin Annabi Muhammad tsira da amincin Allah tabbata a gare shi a Madinatu Kaula a ƙarƙashin taki. A haƙiƙa Ubangiji Allah da mala'ikunsa suna yi wa Annabi salati, ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya ku yi salati zuwa ga manzon Allah sa'annan ku girmama shi. Dangi da almajiran Sheikh Ibrahim in ya sun ka shirya bikin yadda sun ka saba duk shekara. Sai dai kash, tawagar mu daga kasar Ghana ta yi fama da matsaloli iri-iri a hanya, yadda sai da mun ka kwashe kusan kwana 6 a tafiyar da dududu, kwana 3 ake yin sa a dalilin rashin kyawun hanya da matsaloli na jami'an shige da fice da kuma ƴan kastam mun din Burkina Faso, Mali da Senegal kanta. Ka ce mu wasu mutane ne daga wata duniyar ta daban ba Afirka ba. Ala kulli halin, bikin Maulidin ya kayatar ainin ganin ba abin da aka tasa a gaba kamar karatun Qur'ani mai girma, karanta tarihi da ɗabi'u na fiyayyen halitta da kuma gabatar da kasido. Tariq Bash daga kasar Gambia ya bayyana dalilin sa na halartar bikin.
Ibrahim kuma ya zo ne saboda Maulidin Sheikh Ibrahim da Allah ya kawo shi ne saboda Annabi Muhammad. Watan da aka samu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, watan abin nema da ake ma duniya da lafiya shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Shaukin wannan da shi yayin wannan ne shi bai fashi a inda ta so da Gambia ke.
Malam Ibrahim da aka fi sani da Mudarris wanda ke da zama a kasar Amurka ya kawo mana kujojinsa na yin bikin haikuwar Annabin tsira.
Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi fi kowa, ya fi kowa duniya. To shi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ba abin da ke sa ya samu nutsuwa ji dadi kamar jin tarihin sauran annabawan da suka shige. To kuma haka nan ne Allah yake cewa cikin Qur'ani, wa kullun ne na kusu alaika min alba'ir rusul, ina zuwa in baka tarihin sauran annabawa ma nusabbitu bihi fu'alaka, abinda zai bar zuciyanka na so shi dadi. To in kuwa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tare da yafi su jin tarihin su ya sa ya samu nutsuwa ji dadi, ina ga shi Annabi ko mu musulmai sallallahu alaihi wasallam muna jin tarihin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ganin irin yawan jama'a a wurin bikin na kwadaitu, ya ji daga Professor Abubakar Abubakar ya ga wala na jami'ar ɗan Fodiyo Sokoto, ko mai yiwuwa za a yi amfani da yawan jama'a nan da ke kalantar bikin a kyautata halin rayuwar al'ummunmu da tattalin arzikinmu, sai ya ce.
Duk wanda al'umma suka taru tsoron mata ga masauka kuma ci gaba da hadin kai ya ga masauka tattalin arziki ya gama gyaruwa harkokin siyasa da zamantakewa sun gama gyaruwa yanzu na dai nan kuma tantar da zasu haɗu tsakanin mutumin Mali da na Najeriya ta Ghana Allah ga sai a tattaunawa ma da za ku yi ka ji halin da mutumin Ghana yake da halin da mutumin Najeriya yake tasirin sa a wajen development na dan adam ba karamin lamari bane unity da ake nema da kawo da matsaloli na zamantakewa irin wannan zaman yana taimakawa kware wajen
ganin dai ka cokan bakin maulidin kan addini ya ta'allaka masu shiryar taron sun ware wata rana ta daban dan yin wani taro na wakilan kasashe daban-daban inda za a duba halin rayuwa da talan arzikin al'umma musulmi baki daya Radwan Allah Muktar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka daga Madinatu Kaula kasar Senegal
a gaida Ridwan Abbas da wannan rahoto to ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 yanzu agogo mu anan Washington na cewa karfe 1 da minti 16 na dare ga shirin mu na gaba
manuniya hatta shugaban kasa idan ya gama shekara hudun shi abin da yake samu baya kai miliyan 12 shugaban kasar Najeriya
shugaban hukumar kula da kayyade albashin masu mukaman siyasa kenan ke musalta zargin zare zallan dukiyar da ake wa shugabannin siyasa game da hukuncin kotun tsaron karar gwamna a jihar Kano ta yanke hukunci a jihar Lamis kuwa bangarori biyu ne ke kirarin cewa kowannen su yayi wa takwaran shi kasa-kasa
ai ta riga ta kori karar daga farko so da aka shiga wancan ne mafirin jaya mutum biyu suka ce a ji a sake zabe a wayannan akwatuna
hukuncin kotu shine na majority hukuncin yanda muke yanzu shine a ji a sake zabe a jar
sai kuma Martin wani lawyer mai zaman kanshi yace ai akwai sauran magana a kasa
saboda wannan rudani abinda zai faru shine dukan su biyun za su yi appeal appeal din shine ake kiran shi cross appeal kotun daukaka kara ita ce za ta iya zuwa ta kawo daidaito ta daidaita su
ashe dai idan an daukaka kara bayan karkare kararrakin a gaban kotu tunan tsaron karraki a joyi a kashe dai idan an tafi gaban kotun dauk kara ba a zuwa da sabbin hujjoji in ji farfesa
ba wanda zai kawo wani abu sabo a gaban kotu za a duba record abin da yawa kan a kotun shari'a zabe ta Kano ita a kansa za a duba a nan za a tsaya
wadannan ba so mun ta muka tattabo cikin tarin muryar da za ku da ciki wannan shiri na manuniya sauraro assalamu alaikum barkamu da lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin manuniyan da ke zuwa muku cikin tsantsar harshen Hausa shiri na 137 cikin jerin shirin manuniyan da ke san ganin duniya na tafiya da matasa mai yiwa kuma kokarin kwakulo matasan dan tafiya tare da kuma dukkanin bangarori a Najeriya ne yasa majalisar kasar da ta dawo hutu tace ayyukan da ke gaban ta fa sun wuce wasa sanata Abdurrahman Suleiman Kaus Melan jahar Kanawa yace babu yadda za a yi suna ji suna gani su bari aiwa Najeriya illa a matsayin su na ƴan majalisa
matsaloli ne guda uku kwarara da suke damun kasar nan akwai dai harkar tsaro wacce ta hada ko ina da ina a kasar ko ina da kukan da ake ya za a iya yi a ga an fita daga cikin wannan matsalolin na biyu akwai magana tattalin arziki wanda tana da alaka da tsaro din a dole ne majalisu ko majalisa ta yi kokarin ganin yadda za ta hadu da bangaren zantarwa dan a gyara tattalin arzikin nan a sama wa ɗan ƙasa sauki sai abu na uku ba kowa ne yake hango shi ba shine ya za a iya yin tsarin da kowa zai yadda cewa kasar nan ta sace ya za a dakatar da tsarin da wasu ƴan bora ne wasu ƴan mowa matakar kasar ta tafi a haka to ina ganin akwai gagarumar matsala da gibi a dole ne mu sa ido akan yanda za ake rabon tattalin arzikin kasa in an kawo kasafin kuɗi kowanne yanki mai ribarsa yanda ake rarraban matsayi a kasar can ya samu ko can bai samu ba dole majalisun kasar nan su sa ido tabbatar da cewa ana yi ko ina adalci haka dole a wajen nadawan nan sai ka kula da abin da yafi kowanne muhimmanci a wajen mutane addinin su irin wayannan abubuwa ne da ya kamata ita majalisar ta sa ido domin yana ɗaya daga cikin ayyukanta na wakilci representation kenan
game da talin tilin duke da ake zargin zazzagawa masu mukamman siyasa a Najeriya kuwa shugaban hukumar kayyar albashin masu kirkaman siyasa a Najeriya Malam Muhammad Bello Shehu ne yace ai a zahirin magana ma albashin da ake baiwa masu rike mukamman siyasan fa ya kasa
kowanne minista albashin sa bai fi miliyan 1 ba bai ma kai ba a wata so idan kika tara su 48 a wata kin ga bai kai miliyan 50 ba ki yi times din miliyan 50 sau 12 miliyan 600 a shekara idan kuma kika hada shi sau 4 ya baki biliyan 2 da miliyan 400 a shekara 4 kenan kuma karki ce wai a da wani allowance komi da komi wannan kudin shine da allowance nasu shi kanshi albashin idan kika duba shi duka bai fi 200,000 ne ko 300,000 da yan kai ba abin da yake sa yake kai miliyan 1 allowance ne na gida na PA na mai gadi na koko da waye duk shine aka hada aikin tuna da idan aka ce mutum ya zama minista baya ga albashi za a bashi gida za a bashi koko za a bashi driver za a bashi motoci za a bashi mai gadi a tsarin da kenan a 2007 zuwa 2008 aka ce an daina wannan sannan idan zaka bar aikin ka gama ka shekara hudu akwai abin da ake ce ma severance package shi ma duka bai fi miliyan 6 ba za a sallame ka hatta shugaban kasa idan ya gama shekara hudun shi abin da yake samu baya kai miliyan 12 shugaban kasar Najeriya
duk da kwashe sama da sa'o'i 5 kafin yanke hukuncin kotu tsaron karar zaben gwamnatin jihar Kaduna dukkanin loyoyin bangaren sun daddage cewa su suka yi nasara saboda kade bangaren aka rusa
ai ta riga ta kori karar daga farko ta yadda da mu cewa tun satin farko da aka fara zama da muka ce ta kori karar ba ta da hurumin sauraron karar ta yadda da wannan ta kori karar saboda aka shiga wancan ne mafi yawan su mafi rinjaye mutum biyu suka ce a je a sake zabe a wayannan akwatuna ba zai tabbata za a sake zabe ba har sai in ita jami'ar PDP ta dauka ga kara in kotun dauka ga kara ta ce a sake sannan za a sake
ka san a tribunal din alkalai ne guda uku alkalai biyu sune majority kenan suka ce a je a sake zabe a kananan kungiyoyi guda hudu a ward guda 14 din ake ganin an yi soke-soken zabe ba bisa ka'ida ba shi kuma alkali daya yace ya tabbatar da abin da aka kama gwamna saboda haka hukuncin kotu shine na majority hukuncin yanda muke yanzu shine a je a sake zabe a jihar
sai kuma tuni gan wannan ta burzar barakar juna game da wannan hukuncin kotun tsaron karakin zaben jihar Kaduna ya sa lauya mai zaman kanshi Barista Elsbar Abubakar ga yawo duniya cewa ai akwai sauran tafiya mai nisa
to abin da ya faru shine alkalai uku ne suka yi zama a shugaban su yace an kori karan jam'iyyar PDP da Isa Ashuru su kuma biyun suka ce ayi rerun to wannan rerun din shine za a bi saboda waɗancan biyun su ne mafi rinjaye a cikin wannan abin da ya faru a gaban tribunal
koda shi na gefe guda din kuma shine shugaba
eh koda shine shugaba majority ake bi
kamar lauyan APC yana magana cewa kafin a je gurin da za a ce a sake zabe a wannan mazabin har a samu wannan bambanci kotun ta riga ta amince da wani roko nasu na farko cewa ayi watsi da shari'a
to inda aka ce an yi watsi da shari'a tun farko da wannan matsayin ne tribunal din za ta dauka to tunda bata tsaya ga wannan ba har ta kai ga hukuncin karshe to wannan rerun din shi za a bi to amma saboda wannan rudani abinda zai faru shine dukan su biyun za su yi appeal appeal din shine ake kiran shi cross appeal Alhaji Ubasani da jam'iyyar APC za su ce ba su yarda da wannan hukunci na cewar a sake zabe ba shi kuma Isa Ashiru zai ce ne ya je kotu ne a tabbatar mashi da a matsayin shine gwamnatin jihar Kaduna don haka shi ma bai yarda da wannan hukunci da aka bayar ba na rerun to waɗannan abubuwan dole su za su je gaban kotun daukaka ƙara ita ce za ta iya zuwa ta kawo daidaito ta daidaita su
game da batutuwan da ake dubawa idan an dauka ƙara kuwa masana karkokin shari'a kuma malamin jami'a Farfesa Nasiru Adamu Aliyu ne ci ai idan an tafi irin wannan kotuna abubuwan da aka faru a ƙasa ne akan ƙarasa
na daya za ta ɗauko wannan shaidu din ta duba bisa takaddama da bayani da su waɗanda suka yi appeal suka yi misali su ce ai kotu ta kuskure domin nauyin ba da shaida ko evidential burden da ke kan wanda suka kai kara bu sauke wannan nauyin akan su ba kotu ta kuskure da ta yadda ma an sauke nauyin saboda kaza da kaza da kaza to kotu ta duba irin wannan sai ta ce to shikenan menene abin da doka ta sanar da akan duk mutumin da yake da da'awa ta irin wannan abu sai ce kotu ta kuskure a duba kamata ta kuma abin da kotu ai daidai ne saboda ai sun kawo ballot paper guda 165 da kaza kuma dukkan su mun gani a jikin su ba su tambaya su yace ba komai in haka ne kuma to daga kawai an karbi kuri'a da kuri'a ta zo yanda take a tsoranta ba kaza ba kaza ba kaza shikenan an karbe ta mazan shi da kuku a ku wasu sharuda kuma da za a duba
yau dama anan nake so in tambaye ka prof idan aka shige gaban kotu ta daukar kara shi wanda aka kai din zai kawo sabbi hujjoji ne ko kuma a'a hujjojin nan dai da ya bada
daga su waɗannan su dubin gaba daya ba wanda zai kawo abu sabo a gaban kotu za a duba record abin da yawa kan a kotun shari'ar zabe ta Kano ita a kansa za a duba anan za a tsaya
iyaka batutuwan da zamu yi baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu rabi fun dafe mu rafa iko cewa kullum fa aka kwana aka tashi cikin kwanakin su ne suke karawa wusa domin kuwa daga juma nan ma saura kwanaki 1337 ne su yi sallamar cikin kujerin da da su ne suka numfasa kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwalin jihar Kanawa da maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryo da babu barusa ni Isa Lol Ikara da kan shirin gabatar nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin sabon shirin na manuniya
to an gaida na Ikara wannan ne kuma kai mu ga shirin mu na gaba
alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina alkarim sunana sani abdul majid imam na masallacin jami'a ta zandar niger dan uwan musulmi a irin halin da muke ciki daga cikin abubuwan da muka yi bukata akwai haɗin kai da yaƙar kabilanci shawara abinda manzo sallallahu alaihi wasallam yake wadi mana yace inna allah azza wa jalla kad azhaba ankum ubayyat aljahiliya allah mabuwayi mai daraja ya tahiyye muku ya doke muku girman kai na jahiliya والفخر بالآباء الفهري دقوا يدنون أسلي مسني تيوى متن إريبيني مؤمن تقي وفاجر شقي ما متن يكسن تي مؤمنين من سوراء الله كوما شيطان ونكبيلاني كوكما وفاجر شقي كوكما فاجري وانت بيد ربو الاخرة كوما شي وانين يكينا دا مسيئة تكين كبيلا الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب يتي متاني تكن سكيان آدم لكوما آدم أنخل تيش دا كساني تصبت حكنا in tsoron Allah yake bambanta mu da addini la yantahiyanna aqwamun an fakhrihim bi abaihim to yace mutane ko su daina nuna alfahari da uwayensu da nuna asali fil jahiliyyati awla yakunanna ahwan ala Allah min aljulal ko kuma mutun ya kasance buzuzu ma yahi shi daraja yahi mafi kaskanci akan buzuzu allati tadfa annatna bi anfiha buzuzu wanda yake ture kashi da kazamta da hanci shi wannan hadisi na Abu Dawud ya rawaito shi Sheikh Al-Albani ya kyautatar da shi ko mun sani wani hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam yana nuna mana cewa duk wanda suke ikirari irin na jahiliya suna daga cikin jama'ar jahannama asabai suka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ko yana sallah yana azumi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko yayi sallah ya azumi ko yayi ikirari shi musulmi ne assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
sakallahu khairan kafin mu karfe to kafin mu karkare masu sauraro yanzu ga labarai a takeice
akalla sojojin Najeriya 12 ne suka mutu bayan wani hari da daruruwan mahara dauke da makamai suka kai a kan babura a yankin kudu maso yammacin kasar a ranar Alhamis kamar yadda ma'aikatar tsaron kasar dake yammacin Afirka ta faɗa a cikin wata sanarwa ta ce sojoji 7 ne suka mutu a fafatawar yayin da wasu 5 suka mutu a wani hatsari da ya ritsa da su yayin da suke kai dauki domin karfafa rundunar da aka kai wa harin Sakatare janar na kungiyar tsaro ta NATO Jens Stoltenberg ya faɗa a ranar Alhamis cewa sojojin Ukraine suna samun galaba a hankali yayin da ake gwabza kazamin faɗa kuma a koda yaushe yana kira ga kawayenta da su bada ƙarin taimako inganta samar da kayan tsaro da kuma hanzarta kai makamai zuwa Ukraine Stoltenberg ya ce da manema labarai a Kiev cewa ƙara ƙarfafa Ukraine zai kawo ƙarshen mamayar Russia
Da kuma za mu karkare shirin namu na safiyar yau Juma'a sai kuma zuwa can anjima da hantsi guji mu da wani shirin yanzu a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma Hafiz Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labarai da Dadi Balawe da ya shirya kuma ya bada umarni sai wanda ya kula mana da na'ura ni Aisha Mu'azzu nake ku sallama ma assalamu